Shugaban hukumar NMDPRA Injiniya Faruk Ahmad ne ya bayyana hakan jim kadan bayan ganawa da dillalaman Peter din a birnin tarayya Abuja, inda ya jaddada bukatar masu ruwa da tsakin su bi ka'idojin neman lasisin don shigowa da man yadda doka ta tanadar ya wadace yan kasa, kuma ya ja kunni a gare su akan kada su cuci yan kasa ta hanyar sanya farashi fiye da yadda ya kamata.
Yanzu mun sadu da dillalaman Peter saboda tun da lokacin da shugaban kasa ya yi jawabin shi akan cire tallafi daga man Peter, bamu haɗu da su ba saboda ya kamata su ma suna tambayoyi da ya kamata su yi, mu muna da abin da ya kamata mu gaya musu. To yanzu abin da ya faru, mun zo na mu yi musu magana dalla-dalla cewa ga abin da ya kamata su yi, ga abin da ya kamata kada su yi. Su kuma sun tambaye mu abin da ya kamata su yi, muka ce to za mu bude, kowa za a bashi lasi ya je ya shigo da shi, amma wanda ya fi ka'idodi da ya kamata bi, saboda doka ta riga ta kayyade cewa ga dokokin da ya kamata bi kafin a bada lasin mutum ya shigo da mai. Sannan kuma abin da ya fi damuwar mu cewa kada a je a cuci mutane a sa farashi fiye da ya kamata wajen sayar da man fetur. Muka ce farashinsu ya kamata ya zama abin da suka saye su dan sa ribansu a kai sannan su sayar. Sannan in kuma za su kai wani karuwa ya kamata su sa kuɗin dakon da suka yi akan kuɗinsu da suka sayan mai, kada ya wuce ka'ida. In ya wuce ka'ida, akwai Consumer Protection Agency wanda ke kula da cewa kada a cutar jama'a. Wani magana da muka yi kuma shine akan kinkin man, kada a je a kawo gurɓataccen mai ko kuma a je a mixin nashi da wasu abubuwa ya zo a cutar jama'a.
Malam ya baki sani masani ne a fannin albarkatun man fetur a Najeriya.
Abu da na gani shine ya zo daidai da abin da irin akida namu na tafiyar da ake kasan wanda ya dogara ga tsarin kasuwa, wato economy na kasuwa, cewa gwamnati ba za ta shiga kai da kawowa na harkan abin da ya shafi kasuwanci ba, ba ma na mai kadai ba, na komai ma da ake yi, sai dai kawai gwamnati za ta iya tanadi wasu abubuwa wanda zai tallafa ma talakawa kamar yadda aka yi da na bangaren mai da ake sha a cikin gida, wanda shi ya shiwa ya zo ya kakatutu a ciki aka zo aka cire. To ana so kawo tallafi ta wata hanya daban, to ba abin da ya fi abin da gwamnati yake so yin yanzu aka yi kamata a yi ko dama. Wannan da aka yi shine abin da duniya gaba daya ma ake yi, kawai dai za a kula da abin da za ka shigo da shi, tunda akwai hukuma da aka ajiye musamman saboda su duba su san cewa wannan man za a kawo daidai ne da abin da aka yarda da shi, kamar kwaliti na shi farashin ya rage naka.
A nasa bangare, mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta Najeriya, wato IFMAN, Abubakar mai ganda ɗakin gari, ya yi marhaba da matakin NMDPRA ɗin, sai dai ya ce suna da wata matsala.
Eh, kamar yadda kuka samu bayani a kai, indai har suka ba mu damar da aka ba NNPC, mu ma ainihin maketoci masu zaman kansu, mu ma za mu iya shigowa da wannan mai. Sai dai yanzu babbar damuwar da a gare mu, kuɗaɗenmu duka yanzu yana nan a hannun ita NNPC. Mun sayi kaya gare su, aka yi ƙarin kuɗi, kuma bayan da kuɗinmu ne suka yi amfani suka shigo da wannan kaya, yanzu ba mu ga kaya, ba mu ga kuɗi. Yanzu ya kai wajen wata takwas yanzu kuɗaɗenmu na nan gare su. Mun riga mun yi ciniki da su, mun ba su kuɗaɗenmu tun kamin a cire tallafi. Saboda haka ai mu ba ma magana kuɗinmu muke yi su dawo da shi ba, sai su ba mu kaya. Domin ainihin waɗanda muke tare da su haka suka yi musu, masu dapman kenan, ainihin depot owners, sai sun ba su kaya akan tsohon farashi. Kai za mu ɗauki matakin gaba domin za mu kai su ga shugaban ƙasa mu gaya mishi cewa ga abin da ke faruwa.
Kazalika, a yayin da 'yan Najeriya ke ƙoƙarin samun daidaito a farashin kowace litar man fetur, wanda ya ƙaru da sama da kaso 156 cikin 100 daga naira 195 zuwa sama da naira 500 kowace lita a kusan duk jihohin ƙasar, shugaban ƙasa Tinubu ya roƙi 'yan ƙasar da su ƙara haƙuri don nan ba da jimawa ba. Gwamnatinsa za ta samu wasu hanyoyin kawo sauƙi, musamman a ɓangarorin sufuri, kiwon lafiya, samar da ayyukan yi da dai sauransu. Sai dai duk ƙoƙarin ji ta bakin kamfanin NNPCL ta wayar salula da saƙon karta kwana na SMS a yayin haɗa wannan rahoto, a bisa batun da ƙungiyar IFMAN ta zayyano ya ci tura. Lima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.